نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai karin albarka, masallacin Uthman ibn Affan a nan gadan kaya a cikin garin Kano, a yau Juma'a 8 ga watan Rajab, hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama 1432, wanda kuma ya zo daidai da 10 ga watan 6 shekarar miladiya ta 2011. A wannan majalisi mai albarka da ake kuke tafsirin Alkur'ani mai girma, wanda muna cikin tafsirin surat Shams, a yau za mu tashi da kan aya ta 10.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Kazzabat Thamud bitawaha إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها.
نعم. Wannan sura suratul shamsi, kamar yadda muka faɗa a farkon tafsirin ta satin da ya gabata, wannan sura tana magana akan gargaɗi da jan kunne da razanarwa ga Qurayshawa, mushrikai waɗanda suka kafircewa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama da abinda Allah ya aiko shi da shi na Alkur'ani suka karyata. Ubangiji yana gaya musu, yana musu hannunka mai sanda, cewa akwai al'ummomin da suka fi so wanda suka karyata manzanninsu, kuma Allah maɗaukakin sarki ya halaka su. Da haka Ubangiji maɗaukakin sarki a farko wannan sura ya rantse-rantse don ya nuna cewa Ubangiji ya saukar da gaskiya, sannan kuma gaskiyar nan ta kasance a bayyane take karara, kamar yadda rana take a bayyane, wata yake a bayyane, dare yake a bayyane, kowa yana iya gane waɗannan abubuwa, to haka gaskiya take. Haka Ubangiji maɗaukakin sarki ya bayyana gaskiya da hanyar gaskiya karara ƙwaro-ƙwaro, yadda duk kutuban da yake sanya shiriya, to wannan ba zai ɓuya gare shi ba. Ayatin ne bayyanat, Ubangiji ya sauka, ayoyi ne waɗanda suke bayyanannu. Don haka Ubangiji ya gaya mana cewa ya halicci ɗan adam, ya kuma kinsa masa shiriya da fajirci, wato ya sanya shi mai iya karɓar shiriya ne in ya ga dama, mai iya kuma kangarewa ne ya yi fajirci in ya ga dama. To amma dukkan wani wanda ya yi fajirci, wanda ya yi aikin alkhairi, ya bi hanyar Ubangiji, to Ubangiji zai ainihin ba shi babban rabo a ranar gobe kiyama. Wanda kuma ya firbuɗa kansa da fajirci da saɓan Allah, to wannan shi ne ya taɓe. Wato Ubangiji maɗaukakin sarki ya nuna wa ɗan adam akwai abinda ake kira al'amrul qadari al-kauni, akwai kuma al'amrul al-shar'i al-dini, wanda nace zan yi bayaninsa. Ɗan adam yana tsakankanin waɗannan abubuwa guda biyu, akwai al'amrul qadari al-kauni, akwai kuma al'amrul shar'i al-dini, akwai qada'uhu wa qadaruhu, akwai kuma amruhu wa nahyuhu. To dole ɗan adam ya fahimci waɗannan abubuwa guda biyu, ya san komai yana wakana da ƙaddarar Ubangiji, yana wakana da hukuncin Ubangiji, babu abin da zai wakana ba ƙarƙashin mashi'ar Allah ba. Wannan shine al'amrul kauni al-qadari, Ubangiji ya halicci halitta, kuma ya ƙaddara dukkan abin da halittar nan za ta aikata, ya ƙaddara alkhairin da ke cikinta da sharrin da ke cikinta, Ubangiji duk ya yi wannan. Wannan shine al'amrul alkauni alqadari, ubangiji ya riga ya kaddara wannan, ya halicci wannan, sannan kuma ta gefe guda ya aiko annabawa da littattafai, ya aiko su da umarni da hani, wanda wancan al'amrul kauni alqadari ba zai hana mutum ya nemi sanin abinda ubangiji ya aiko annabawa da su ba, ya yi aiki da abinda ubangiji ya sanar da annabawa su kuma suka sanar da al'ummomin su na umarni da hani. Wato dan adam ba zai ce ubangiji ya riga ya kaddara mun kafirci ba, ko ya kaddara mun fajirci, ko ya kaddara mun saban Allah fasikanci, a'a, dole ya san cewa ubangiji duk da ya kaddara wannan, ya hukunta wannan, to amma kuma ya bayyana abin da yake shari'a, abin da yake shari'a ne, ya bayyana abin da yake umarni ne nashi, ya kuma bayyana abin da yake hani ne nashi. Wato dole ya san da wannan, idan har ya zabi, wato har ya so ya shari'a, to ubangiji sai ya taimaka masa, ya yi masa taufiki, ya bashi hidaya, wato ya zama na ubangiji ya tallafa masa akan wannan abin da yake nufi na shari'a. Idan kuma ya so tabewa da kangarewa, to nan ma ubangiji sai ya bar shi da san zuciyar shi, ya kyale shi da shedan, sai ya halakar da shi. Saboda haka babu wani abin da dan adam zai zaba ya kuma kasance babu mashiyar Allah a ciki. Idan ya zabi shari'a, ubangiji shi zai masa taufiki. Idan kuma ya zabi bata, to ubangiji shi zai bashi wannan damar da ya je bata tunda ya zabi wannan. Wala tuqai man aghfalna qalbahu wattaba'a hawahu wa kana amruhu furqa. Wato ya wato ya gafala da barin tuna Allah, zuciyarsa ta rafkana ta manta da Allah. Sannan kuma ya fi soyayyen zuciyarsa. To al'amarinsa sai ya zama a safarkwace. Ubangiji sai ya kyale shi ya je ya bi abin da ya zaba. San zuciyarsa ya rinjaye shi. Don haka dan adam ba shi da hujjar da zai gaya wa Allah, bayan Allah ya aiko da annaba da manzanni. Sai ya ce ubangiji shi ya tisasa masa yayi abin da yake yi. Ko ubangiji shi ya kaddara masa kafirci ko fajirci ko fasikanci. Shi ya sa muka ce a cikin ayar da ta biyo baya, bayan ubangiji ya ce fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, ya jingina ilhamar fajirci da taqwa zuwa ga kansa, abinda ya biyo baya kuma na tazkiyatun nafsi ko tadsiyatun nafsi, sai ubangiji ya jingina dan adam, shi kada aflaha man zakka wa qad khaba man dassaha. To dan yadda zai nuna maka kai ma kana da wani abu da zaka tabuka, ko ka tabuka aikin, ko ka tabuka abu mai kyau, ka nemi aiwatar da aikin alkhairi, ubangiji ya tallafa maka, ya tallafa maka nan, ko kuma ka zabi aikin da yake mara kyau wanda zaka bata kyakkyawar fitra da ubangiji ya halicci zuciyar dan adam da ita, to nan ma kai zaka dauki dingimin wannan abin da kai, ubangiji ba zalimin kowa bane. To shine ubangiji sai ya kawo kuma misali na wata al'umma da ta zabi tadsiyatun nafs, wato ta turbita zuciyarta ko ta turbita kanta da saban Allah, da sabawa annabawa. Sai aka kawo misalin Samudawa, waɗanda suna cikin al'ummomin da Allah madaukakin sarki ya aiko wa annabawa, amma suka bijire wa annabawa da ayoyin annabawa da Allah ya ba su, ubangiji kuma ya kama su. Kamar anan ubangiji yana nuna wa mushrikai cewa su ma ba su karfin ubangiji ya kama su ba, tunda akwai waɗanda suka gabace su da suka yi fito na fito da annabawansu, Allah ya kama su ya halaka su kamar Samudawa. To su ma idan suka ci za su yi fito na fito da gaskiya, to ubangiji zai kama su ya halaka su irin halakar wanda ya yi wa waɗanda suka gabace su. To haka ubangiji kuma ya yi wa ɗaiɗaikun su, duk da ba a yi musu halakarwa ta gaba ɗaya ba irin wacce aka yi wa Samudawa, to amma an musu halakarwa ta ɗaiɗaikun su waɗanda ubangiji madaukakin sarki ya san su da cewa ba waɗanda za su yi imani ba ne. Aka yi ta kashe yawancinsu a yakin Badar, yawancinsu aka kashe su a yakin Badar. Ubangiji ya ce kazzabat samudu bi taghwaha, Samudawa sun karyata bi taghwaha saboda shishigansu. Idin ba'ata ashqaha, yayin da mafi tsiyar cikinsu, wato mafi tsagerancin cikinsu ya zabura, fa qala lahum rasulullah, sai manzon Allah ya ce da su na qatallahu wa suqiyaha, ku guji wannan taguwa ta Allah ce, ku guji wannan taguwa ta Allah, wa suqiyaha da abin shanta. Fa kazzabuhu, sai suka karyata shi, fa aqruha, suka soke ta. Fa damdama alaihim rabbuhum bi dhanbihim fasawaha, saboda haka ubangijin su ya musu lugudan azaba saboda zunubin su, fasawaha kuma ya daidaita azaba ko ya daidaita lugudan da ya musu, wala yaqafu uqbaha kuma baya jin tsoron abinda zai biyo bayan halakarwar da ya musu. Ubangiji kaddabat tabudu bi taqwaha, samudawa sun karyata, samudawa sunan kabila ce, ubangiji ya aiko musu da annabi Salih da sun zauna a Hijr, guri ne wanda larabawa mushrikai suna wucewa ta gurin, suna ganin alamomin inda waɗannan kabila da wannan kabilar suka rayu da kuma irin alamomin gidajjajin su, gashi yanzu sun zama ya zama kufai, babu kowa kamar ba taba yadda ada a gurin ba, ubangiji ya halaka su. Don haka ubangiji sai musu misali da su saboda kusa suke da su, suna kuma wucewa ta inda suke, yace sun karyata. Me suka karyata? Ubangiji bai faɗa ba. Kazzabat Samud, me suka karyata? Ubangiji bai faɗa ba. To amma ayoyin da za su zo gaba suna nuna abinda suka karyata din, wato sun karyata manzon su annabi Salih. Inna bima ursila bihi kafirun, qala alladhina istakbaru inna bima ursila bihi kafirun, suka ce su sun kafircewa abinda aka aiko annabi Salih da shi, da haka wannan shine abinda suka karyata. Bi taqwa, saboda dagawar su, saboda wuce iyakar su wajen saban Allah. Taqwa wato fa'ala ne bi ma'ana tughyan, bi ma'ana mujawazatul hadd, wuce iyaka wajen saban Allah, wajen fajirci, wajen kangarewa da taurin kai. Ko kuma bi taqwa, wato kaddaba Samud bi taqwa, saboda wa sun karyata azabar da aka yi musu alkawarin za su iya samu su in basu bi annabin da Allah ya aika musu annabi Salih. Don ka taqwa a nan ya zama ana nufin azaba wacce take ta fitar hankali da aka gaya musu idan har basu yi imani ba za ta sauka gare su. Kamar da Allah ya ce fa amma Samud fa uhliku bi taghiya, to samudawa an halaka su da wata azaba da ta wuce wato duk tunaninka, azaba ta fitar hankali. Saboda haka wasu malamai suka ce taqwaha ana nufin wannan, ko kuma taqwaha ana nufin wato tsabar girman kansu. Ubangiji ya halaka su saboda tsabar girman kansu, suna da girman kai. Shi tsakalar mara'ul ladina stakbaru, waɗanda suka yi girman kai. Inna bima ursila bihi kafirun, mu mun kafircewa abinda aka aiko shi da shi, wato suna mayar da martani ga muminai waɗanda suke ganin su kamar ba kowa ba. Qalal mala'u alladhina istud'ifu, qalal mala'u alladhina istud'ifu min qawlihim illa bima ursila bihi mu'minun, wa qala alladhina istakbaru inna billadhi amantum bihi kafirun, ce mu mun kafircewa abinda ku kuka yi imani da shi. To ubangiji madaukakin sarki ya bawa annabi Salih taguwa wacce za ta zama kamar aya ce gare su, kuma aka gargaɗe su cewa kar su kuskura su cutar da taguwar nan, kar su musguna mata, kar su nemi su yi mata mugunta, in suka yi haka to za su gamu da azaba wacce take mai raɗi. Ubangiji ya gaya mana cewa sun nemi wannan, kuma ubangiji ya amsa musu, wa ila thamud akhahum salihan qala ya qawmi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. التي أنقيك وسبودا والنبي صالح يتي ياكو متاني ناكو بوتا وعلا باقود وضعب بوتا إن بعلما باقود وضعب بوتا سيألا شكري يتي قد جاءتكم بينة من ربكم هجا بينانيا تازو مكدك أبنججم هذه ناقة الله لكم wannan taguwar Allah ce gare ku, ayatan a matsayin aya, a matsayin hujja, a matsayin dalili, a matsayin alama da take nuna gaskiyar annabci na. Fazaruha ta'kul fi ardillahi, ku kyale ta, ku rabu da ita ta ci arzikin Allah a doran kasa. Wala tamassuha bisu'in, kuskura ku kusko ainihin kusance ta, ku shafe ta da wata mugunta. فياخذكم عذاب اليم, sai azaba mai radadi ta kama ku. Wannan shine abinda annabi Salihu alaihi salam ya gargadi mutanansa cewa ga taguwar Allah ne, kar su kuskura su taba ta, in suka yi haka kuma to azabar Allah mai tsanani za ta same su. A wani gurin a cikin suratul shu'ara Allah ya nuna mana, ya nuna mana cewa su suka nemi a kawo taguwa, su suka nemi Annabi Salih ya kawo musu wata aya wacce za ta nuna cewa shi Annabi ne daga Allah, shi mai gaskiya ne. Qalu ma anta illa basharun mithluna fa'tina bi ayatin in kunta minas sadiqin. Ce kai ba kowa bane, face mutun ne kamar mu, haka ya zamu yadda kai Annabi ne, ka zo da wata aya in har ka kasance cikin masu gaskiya. To shine sai yace musu, qala hadhihi naqatun laha shurbun wa lakum shurbu yawmin ma'lum wa la tamassuha bisu'in fa ya'khudhukum 'adhabu yawmin 'azim. Ce to ga wannan taguwa ce ta Allah, ga tanan taguwa ce, laha shurbun, tana da ranar da za ta sha ruwanta, wa lakum shurbu yawmin ma'lum, kuma kuna da ranar ku da za ku zo ku yi ruwa wanda za ku yi amfani da shi, ku sha a rana daya ku bar mata rana gaba, ita ma kuma ta sha kashe gari kuma ya zanna ku ne haka, kada ku kuskura ku kusance ta ko ku taba ta da mugunta da cutarwa. Fa ya'khudhukum 'adhabu yawmin 'azim, sai azaba wato ta wani yini mai girma ta same ku. A cikin suratul Hud yana cewa, ya qawmi hadhihi naqatu llahi lakum aya fadharuha ta'kul fi ardillah wa la tamassuha bisu'in fa ya'khudhukum 'adhabun qarib. Kada ku kuskura ku taba ta da wani abu na cutarwa na mugunta, sai ya zama da azaba ta kurkusa, wato babu ba bata lokaci za ta zo ta same ku. Ubangiji ya kasa ranakun shan ruwa, ya zama da nasu ranar da ita ma da tata ranar, duk inda sanda wasu mutane suka nemi aya daga annabinsu za su zama fitina, domin da zarar ayan nan ta zo suka karyata, to kuma kawai halaka su, ba kuma magana daga musu kafa. Shi ya sa Ubangiji Maɗaukin Sarki bai ansa kiraye-kirayen Quraisha da yawa da suke cewa Annabi ya zo musu da kaza, ya zo musu da kaza, ya zo musu da kaza ba. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وبنجي يجي با أبن دي حنا بما أي قود آيوين دسكي تني من أكاوم ويكي سكي سورة الإسراء فأتي سيدا نفرقو فتو الأمم من فرقو سنكريتا أن أي قوز سنكريتا هم من باوا Samudawa ayar taguwa dan ta zama aya ce mabayyaniya, amma fa zalabu biya, sai suka zalici kansu ta hanyar wannan aya da Allah ya aiko musu. Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa, to ba ma aiko da aya da mun sai dan tsoratarwa, tsoratar da su cewa to idan kuka saki kuka karyata wannan annabin bayan wannan aya ta sauko, to Ubangiji kuma zai muku halakawa ta gaba daya. Saboda haka sai suka nemi a aiko musu dai da aya, fa'ti bi ayatin in kuntum minas sadiqin, zo mana da aya in har da gaske kake, kai kana cikin masu gaskiya. Allah ya ce, inna mursilun naqati fitnatan lahum fartaqibhum wastabir, za mu aiko musu da wannan taguwar kamar yadda suka nema, amma fa fitina za ta zama gare su, fitnatan lahum fartaqib, da ka sa ido wastabir, ka kara hakuri. ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر. فجاء مسروا لا أربة كانوا سود إتا يوسو شا بوبتشا يوسو شا بوبتشا هو نلوك جيشا أكو مهلبتس كل شرب محتضر أكو أن تليها للجيش قوسو كو إتا. فأما بايان الله يا مسوى أنه سيد منا سنكرية abinda Annabi Salih yake gaya musu, wala tamassuha bisu'in fa ya'khudhukum 'adhabun alim ko fa ya'khudhukum 'adhabun qarib. Fa aqaru an-naqata wa ataw al-amr rabbihim wa qalu ya salih tina bima ta'iduna in kunta min al-mursalin. Fa aqadathum ar-rajfatu fa asbahu fi darihim jathimin. Fa tawalla 'anhum qala ya qaumi laqad ablaghtukum risalata rabbi wa nasahtu lakum walakin la tuhibbuna an-nasihin. فأقروا الناقة دورك سي suka soke wannan taguwa, an ce kada su kuskura su shafe ta da mugunta gaba daya, ma sai suka soke ta. Qalu ya salihu tina bima ta'iduna, bayan sun soke ta kuma suka kalubalan ta sa ka zo da abin da kake mana alkawari ba ka ce fa ya kuka kuma azabun qarib ko azabun alif to azo mana da azabun qarib din ko azabun alif fa ati bima da in kunta minan nusri in har da gaske kai manzo ne kana cikin manzannin Allah fa qadathumur rajfa dan da nan wani rugugi na azaba ya cafke su ya kama su fa asbahu fi darihim jathimin suka waye gari a cikin gidajen su a gurfani wato duk sun bushe sun kakkame wato kamar tunda abin da zai same su wato kamar shokin ne na wuta gaba ɗaya sun bushe sun kame ga su a gurfane amma babu rai ubangiji ya zare ran sun bushe cikin ɗan ƙanƙanin lokaci shi yasa annabi salihu shi fa tawalla an laqad ablaghtukum risalata rabbi tabi ya juya baya ce na isar muku da sakon ubangiji wa nasahtu lakum na muku nasiha walakin la tuhibbuna an-nasihi amma ba ku san masu nasiha cikin suratu hud Allah yake cewa fa aqruha fa qala tamattu fi darikum thalathata ayyam zalika wa'dun ghayru makdhub falamma jaa amruna نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها على إن ثمود كفروا ربهم على بعد لثمود ومن يجي فأقروها سيسك سوكيدا فقال تمتعوا في داركم ثلاثه ايام شيكنان ان باكو كوانا اوكو ان باكو نوتيس نا كوانا اوكو كوجي دادي دين موري ودا زاكو كوي تا cikin kwana uku dinnan ذلك وعد غير مكذوب ودا الكوري ne da ba zai zama ƙarya ba tunda Allah ya ce zai kama ku da wannan kuma zai kama ku din da yadda al'amarin mu yazo sai muka tseratar da Salihu da waɗanda suka yi imani tare da shi da rahamanmu da kuma wulakancin a wannan rana wulakancin wannan rana lalle ubangijin karfa ne kuma ga garaba dau fa aqadha alladhina zalamu sayha sai wani wata kara na karaji ya kama waɗanda suka yi zalunci fa asbahu fi diyarihim jathimin suka waye gari a gurfani a cikin gidajen su fa allam yaghnaw fiha kamar ba taba yin su ba ala inna thamud kafaru rabbahum tabbas thamudawa sun kafirce ubangijin su ala bu'dan li thamud nisa daga rahmar Allah ta tabbata ga thamudawa bako yayin da suka soke taguwar annabi salihu alaihi salam wanda ubangiji ya jingina ta zuwa ga kansa da ya nuna musu darajar ta da falalatta naqatullah ya kira ta taguwarsa taguwar Allah wannan idafa ce ta tashrif wato ya jingina ta zuwa gare shi da sunansa dan ya nuna matsayinta da martabarta da darajarta to amma basu ji ba sai suka soke ta fa asbahu dajimin fa akhadahum al'adab suka waye gari cikin nadama kuma azaba ta kama su inna fi zalika laaya wa ma kana aktharuhum mu'minin wa inna rabbaka la huwa al'azizur rahim aya ce wannan ba karama ba ubangiji a cikin suratul qamar ya sanar da mu cewa bayan gargadin da annabi salihu ya musu na cewa wannan taguwa kas su kuskura su taba ta taguwar Allah ce kuma su kula da dokar da ubangiji ya kafa a kan su dangane da wannan taguwa su ba ta damar ta tashi ta sha ruwan da a lokacin da ya kamata ta sha sannan su kuma su shi su sha da su a lokacin da ya kamata amma sai suka ga su sun shiga taguwa sun shiga matsuwa wanda ita ce fitinar dama su suna ga bayan da suna da damar koyo su suka ga dama zo su ibi ruwa yanzu an raba wannan ruwan fadadau sahibahum faqa fa faqa fa kaifa kana azabi shikira sai suka kirawo wanda ya fi kowa tsageren shi a cikin su wanda ya fi kowa lalata wato shi yana jin dan wasu ne sannan kuma yana jin shi da wato madakin kato ne shi sannan yana ga cewa babu wanda ba zai iya keta masa ba fata'afa wurin daukan sakalin sa ko kuma ya kwankwadi giyar sa fa aka yaje ya soke wannan takun Allah ce fa kai fa kana azabi wannan wato sun tokalo tuliyar dudu duba wannan wato sun jawo wa kansu sun jawo wa kansu ubangiji da ya tashi sai ya aika musu kara guda daya na sallallahu alaihi sayhatan wahidatan fa kanu ka hashim al-muhtadir kara guda daya sai gashi ta zama ta bai da su kamar wani gudurjigaggen karmami wanda yake na wani mai shinge ubangiji yayi rukuru da su shine Allah ubangiji yake ga mana fa qala lahu idhin ba'ata ashqaha lokacin da babbi tsiyar cikin su wato a cikin gari akwai wato wasu ɗan iska sun tara wa kana fil madinati tis'atu rahtin yusiduna fil ardi wa la yusibu sun fi kowa iskanci a garin sun fi kowa tsagerenci to shi wannan da aka sa shi yaje ya dauki kan sakali ya soke ita waccan shi ya fi kowa kuma shi ne kamar wato group leader din shi ne gang leader din shi ne shugaban ɗan iska shi yasa Allah ya ce ashqaha wanda ya fi kowa tsagerenci a cikinsu akwai ruwayoyin Isra'iliya haka da za a rarrafe faɗa a wannan masu tafsiri suke kawo cewa su wasu ce su biyu ne kamar farra kan cewa mutum biyu ne wasu ce wasu mata ne masu dabbobi suna da raƙuma da ƙananan dabbobi suka ga cewa sun shiga matsuwa da takuruwa suka ɗau hayar waɗannan mutanen biyu suka ce a je a soke amma duk wannan babu wani abu da yake nuna abinda alƙur'ani yake nunawa su waɗannan wanda suka ƙaryata annabi salihu su suka kira shi kamar da suratul qamar take fanadaw sahibahu su suka kira shi shi yasa wani malami daga cikin malaman tafsir malamin mujahid ne yake cewa bai dai yayi wannan aikatar ba sai da kowa ya masa mubaya'a cewa an yadda eh an yadda duk aka yi ijma'i kowa ce ya yadda babba da yaro namiji da mace kowa sai da yace ya amince kawai aje ayi wannan aikata to wannan shi yasa da ubangiji madaukakin sarki ya tashi sai ya hadaka su duka bai kai da kowa ba saboda kowa da yarda shi aka yi duk da cewa shi kadai yaje yayi wannan aikata amma tunda da yarda su da zuga su suka zuga shi ya zabura yaje abin da yayi da haka ubangiji ma wasu gurare da yawa sai yake jingina sokewar zuwa gare su fa'aqaru naqata ko fa'aqaruha ce sai suka soke ta duk da cewa mutum ɗaya ne kamar da suratul qamar take nuna fa'aqar sai ya soke ta wani kuwa ce sai ya soke wani ce sai suka soke to duk da shi ya mubasharar aikin ma'ana shine ya dauki dawainiyar zartar da aikin to amma tunda su kansu gaba ɗaya sun yarda sun hada kai akan wannan kamar tare aka yi da haka ubangiji da ya tashi bai ware ba sai ya kira su gaba ɗaya a matsayin waɗanda suka ɗauki nauyin wannan laifi ubangiji idin ba'ata ashqaha fa qala lahum rasulullah manzan Allah ya ce da su manzan Allah shine annabi salihu naqatallahi wato ihzaru naqatallahi ku kiyaye taguwar Allah wasu ku ya hada abin shan din nata wato ku kiyaye ta ku kiyaye taba abin shan ta lokacin da aka ware mata kakku taba abin da aka ware mata na shan ta wannan shine abin da wasu ayoyi suka abin wala tamassuha bisu'in bai akhudaku azaban fa hadhihi naqatullahi fadaruha ay zaruna qatallahi wa suqiyaha ku bar wannan taguwar ta Allah kakku taba ta wa suqiyaha da wannan abin shan nata fakazzabuhu sai suka kayyata shi fa aqaruha suka soke ta fadamdama alaihim rabbuhum fadamdama kai daga jin kalmar ma karan kalmar ma za ta nuna maka cewa abinda ya same su din a kankani bane damdama wato akai musu lugudan azaba ta hanyar wannan kara guda daya da ta mai da su suka bushe suka kikashi ga su kamar da rai amma duk sun bushe wannan mutum da ya je wannan aika-aikar mutum ne mai jiji da kansa mai karfi kuma yana da jama'a kuma yana da dangi wato shi dan suwana ne don haka yana jin ko mai ma akai ba wanda yace taba shi a hadisi ya tabbata cikin Bukhari da Muslim daga Abdullah bin Zam'a yake cewa khabbaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa zakara an-naqa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi huduba cikin mutanansa kuma ya ambaci taguwa tagwar annabi Salim wa zakara alladhi aqra'a ya kuma ambato wanda ya soke ta fa qala annabi yace idin ba'ata ashqaha yayin da mafi tsiyar cikin su ko mafi tsagerar cikin su in ba'ata shine in falaka bi sur'a wato ya zabira ya tafi wato bayan an gama masa caji an zuga shi kawai ya zabira cikin gaggawa shine in ba'ata wato ya zabira ya tafi inda taguwar take shine annabi yace in ba'ata la rajul arimun azizun mani'un fi rahqihi mislu abi zab'a annabi yace wani mutum daga cikin su ya zabira mutum ne wanda yake arimun mugu azizun wanda yake jin shi wani ne wato babban mutum ne mani'un fi rahqihi sannan yana da kariya a cikin jama'arsa mislu abi zab'ata kamar abu zab'a abu zab'a shine al-aswad ibn al-muttalib ibn asad al-aswad ibn al-muttalib ibn asad wannan mutum yana daga cikin wanda suka fi kowa kafirci da kuma wato karyata annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sannan ko mutum ne wanda yake mai matsayi da daraja a cikin mutanansa sai dai mutum ne wanda yake mugu ne kwarai da gaske sannan yana jin kansa shi jarumi ne wato ba wanda ya isa ya kara da shi to shi yasa annabi da ya tashi sifanta shi wancan mutum sai sifanta shi da Abu Zam'a wannan hadisin jikan sai ruwaito hadisin Abdullahi bin Zam'a shi ruwaito hadisin wannan zai ba maka sahabbai ba ba ruwan su wajen faɗa gaskiya kowa ta shafa za su faɗe ta kaga magana ake akan kakansa tunda Zam'a din dan shi wannan mutum ne al-Aswad ibn Muhammad shi yasa ake ce masa Abu Zam'a to ɗansa Abdullahi shi ya ruwaito ɗansa sahabi ne shi ya ruwaito abin da jikansa ba ɗansa a Badar aka kashe shi Zam'a din ba musulunta ba shi Zam'a din ba musulunta ba shi kakan wanda shi annabi yake misali da shi anan cewa ba musulunta ba baka da uban da dan ba su musulunta ba sai jikan shi ne musulmi shi ne Abdullahi bin Zam'a to shi ya ruwaito wannan hadisin daga annabi sallallahu alaihi wa sallam Urwa shi ya ji hadisin a wajensa Urwa ibn Zubair yana da alaka da gidan da Zubair ibn Awwam Zubair ibn Awwam ibn Khuwailid ibn Asad shi kuma sunan shi Al-Aswad ibn Muttalib ibn Asad kaga suna hadewa da Zubair a wajen kakansa kaura kakansu daya to Urwa ibn Zubair shi ruwaito kuma hadisin daga Abdullahi bin Zam'a kaga duk dangi ne Hisham ɗansa dan Urwa shi kuma shi ruwaito hadisin daga babansa to lokacin da ya faɗa hadisin akwai wani abinan Ubaidillah ko Abu Ubaida ibn Abdullah bin Zam'a wanda shi ma wato yana daga cikin wannan family din yana zaune lokacin da Urwa yake faɗa hadisin sai ya nuna ransa ya baci domin yana kamar ana sukan ubansa kakansa ana kamar danganta kakansa da wanda ya soke taguwar annabi Salihu wanda Ubangiji ya kira shi ashqa'a to sai ran shi ya baci sai Urwa sai yake ce masa babanka ya faɗa min wannan hadisin yana alfahari wato kai kada abin amma babanka ne ya gaya min hadisin Abdullahi shi alfahari yake yana gaya min wannan da aka Ubangiji ya sifanta shi da ashqaha a kowane hadisi da bai inganta ba ana cewa wai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ashqal awwali da shine akhiru naqati salih sannan kuma ya ce wa sayyidina ali ashqal awwali da shine akhiru naqati salih sannan kuma ashqal akhirina shine qatiluka wai annabi ya ce wa ali wanda ya fi kowa iyacewa da tsageranci a mutanen farko shine wanda ya soke taguwar annabi Salihu wanda kuma ya fi kowa tsageranci da tsiya cewa a cikin wannan al'umma ta karshe shine wanda zai kashe ka ko yake ga wasu inda wannan hadisi bai inganta ba irin hadisan ɗan Shi'a ne domin su faɗi wata falala ta Sayyidina Ali kuma Sayyidina Ali ba ya buƙatar wannan hadisin domin faɗar falalarsa ba ma mutumin da aka rawaito hadisan falalarsa ingantattu da yawa kamar Sayyidina Ali kuma ka baya buƙatar su kawo hadisan ƙarya ba shi da buƙatar hadisan ƙarya hadisan gaskiya da aka rawaito sun ishe shi me yasa hadisan falalarsa suka yi yawa malamai suka ce saboda ya rayu a wani lokaci na fitina da wasu suka ja da shi kuma har aka samu musamman Khawarija waɗanda suka kafirta shi to kaga ya da hadisan falalarsa a cikin al'ummar musulmi a lokacin yana da muhimmanci kwarai da gaske shi yasa sai suka yadu suka yi yawa to amma duk da haka wasu su wadatu da abin da ya zo na sahihan hadisai da suke nuna falalarsa ba sai suka ƙara da na ƙarya malaman tafsiri suna faɗar sunan shi wannan mutum da ya soke taguwar Annabi Salihu suna cewa Qudaru ibn Salih ibn Salih Qudar wanda za su ce Qudaru ba Qudaru ba kakka sa shadda akan dalda ibn Ashur a cikin tafsirin sa Tahrir wa Tanwir yayi dabbi sunan Qudar yace bi dhammil qafi sannan kuma wa tafifid dalil muhmala bi dhammil qafi ku wata fifin dalil muhmala dar ba qudar ba qudar qudar ibn salih ibn salih bil fa ubangiji yace fadadama alaihim rabbuhum bidan bihim fasawaha ubangijin su yayi musu lugudan azaba yayi musu rugurugu yayi musu kwata kwata bidan bihim saboda zunubinsu saboda laifinsu fasawaha ya kuma daidaita hukubar ma'ana ya daidaita hukubar bai ba bambance tsakanin namiji da mace ba ko yaro da babba duk gaba ɗaya aka halaka su shine ma'ana fasawaha ya daidaita hukubar ko fasawaha ay fasawwal arda bihi ya daidaita su da lokacin aka yi labor da su aka yi flat shine abinda Allah ya faɗa a can baya ka Allah ya gano fiha cikin suratu Hud ka Allah ya gano fiha kamar ba su taɓa ma rayuwa a nan ba Ubangiji ya halaka su ya kaɗe su azabar istisal ce azaba ce ta cimfike su gaba ɗaya duk wanda ya ce maka yau ga ba su ba samu da irin nada ƙarya yake Allah ce ba hal tara lahum min baqiya babu sauran su da adawa da su istisalin su akai gaba ɗaya aka cimfike su kamar da aka cimfike itace da ƙasa haka aka cimfike su zan babu su gaba ɗaya to shine daidaita hukumar gaba daya babu wanda aka rage banda Annabi Salihu da waɗanda suke imani tare da shi fasawaha fala yaqafu uqubaha wata jarar wala yaqafu wata jarar fala yaqafu wala yaqafu uqubaha kuma baya jin tsoron uqubaha wato karshen al'amarinta wato baya tsoron abin da zai biyo bayan halakarwa galibi idan mai karfi ya nuna fin karfinsa daga baya kuma zai koma yana wato jiran wani abu ya biyo baya yana tsoraci yana jin cewa to wani abu zai iya biyo baya ko dai wanda aka taba yanzu ya yunkuro ya ce zai kawo zai daukansa ko kuma an san rayuwa yawmul laka wa yawmul alayka ba mamaki kuma wata rana in ya yunkuro shi ya yi galaba to ubangiji shi ba haka yake ba don haka shi yana hukuncinsa ba wanda ya isa ya biyo bayan hukuncinsa da wata magana ko da wani aiki wallahu yahkumu la mu'aqqiba li hukmihi wa huwa sari'ul hisab babu wani wanda zai ce dan me ko ya ce zai yi wani abu bayan ubangiji ya yi hukunci da haka wala yaqabu uqbaha kuma baya jin karshen wato baya jin abin da zai biyo bayan harkar da su wasu malami suka ce ko ya zama tabiri ne da yake nuna an katse su gaba ɗaya daga doron ƙasa ta yadda babu kuma wani wanda zai yunkura ya ce zai ɗaukansa babu su ballantana a ce akwai wani ma da zai iya ɗaukan fansa ta ka ubangiji ba ya jin tsoron abin da zai biyo bayan wannan wannan yana nuna ubangiji maɗaukakin sarki mai iko ne a duk sanda ya ga dama ya kama dukkan wani wanda zai turbide kansa da saban Allah har ya ce zai yi fito na fito da Allah har ya ce zai yi fito na fito da masu kira zuwa ga Allah duk wanda yace zai yi wannan to ubangiji na tare da shi yana kallon sa kuma sanda ya tashi kama shi babu wani wanda yake sai ana kama shi wannan idan muka kula ubangiji ya kawo wannan kissa a cikin sura makkiya kuma ta farko farko wanda ta sauka aka kawo kissan labarin agajarce ba tare da an fadada shi ba kamar yadda aka fadada shi a cikin wasu surori na alqur'ani aka kawo shi a takaice domin abinda ake so a nuna musu a wannan lokacin shine su san da sanin cewa abinda da suke wa manzo sallallahu alaihi wa sallam na rashin kunya da ƙarya tashi da suke yi wani abu ne da zai iya jawo musu hushin Allah da azabarsa kuma idan hushin Allah da azabarsa ta zo babu wani wanda ya ce kare babu wanda ya sai muku da musu maganin komai domin haka ta faru annabi salihu da samudawa suna jin labarin samudawa suna wucewa wa innakum latamuruna alaihim musbihi kuna wucewa ta gaban su kuna ganin abinda ya faru gare su saboda haka ubangiji zai iya muku abinda ya musu da haka ku shiga hankalinku ku shiga taitayin ku kuma misali ne na wanda duk ya turbida zuciyarsa da saban Allah shi yasa ubangiji da ya faɗi kad aflaha man zakka sai to farka ba man da safi ba da labarin kissar samudawa dan ya nuna cewa dan adam da yake tsakanin al-khalq wal-amr cikin al'amuransa Allah ya alala al-khalq wal-amr yake halittar ayyuka da waɗanda suke aikin sannan kuma yake bada umarni ayi kaza a bar kaza ko ya hana abin da yaso ya hana to dan adam da yake tsakanin waɗannan abubuwa guda biyu yayi kokarin ya tsarkake zuciyarsa kada yayi kokari ya bata zuciyarsa kada yayi kokari yayi hujja da kaddara ga wasu waɗanda suka bata rawarsu da tsalle suka bata rayuwarsu ga yadda ubangiji ya yi musu da aka yi a hankali yayi kaffa kaffa ya nemi sanin abinda yake gaskiya ya aiki da shi wannan shine hikimar kawo wannan kisa a takaice bayan ubangiji yayi rantsuwa da rana yayi rantsuwa da wata yayi rantsuwa da dare yayi rantsuwa da rai da ƙasa da sama yayi rantsuwa da abinda ya halitta wa nafsi wa ma sawwa falhamaha hujuraha wa taqwa sai ya kawo wannan kisan domin ta zama wato gargadi ga dan adam da cewa yayi kokarin ya shiga cikin waɗanda suka tsarkake zuciyarsu ba waɗanda suka turbida zuciyarsu da saban Allah ba Allah ya mana gangantar abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu nada kuma
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wannan yana cewa muna yin karatun tahiya yadda muka gani a kawaidi sai aka yi mana jara na yadda ya inganta. To amma malam saboda sabawa da muka yi da waccan sai mun yi ta sai kuma mutum sai mutuna mu yi gyaran to shin mala ya zama mu yi kokari ya zama mun yi kari kenan sai mun yi sujjada ko yaya to a gaskiya ni yanzu ba zan iya tuno tsariyar da take cikin kawaidi ba wacce ce har akai gyara ba ta yadda aka saba ba sai ta sai na Umar ita sai ba bukatar gyara mai gyara na ciki to mai gyara a cikin ta zai na san dafin malikiya su wanda suka yi aminan tahiyar sayyidina Umar kuma tana daga cikin waɗanda suka inganta waɗanda Sheikh Nasiruddin Albani ya zubo su a cikin sifatul salat gaba ɗaya waɗannan sigogin kowace kai ta yi da aka ba buƙatar a gyara ban san ya gyaran yake ba shi kuma bai faɗi mai gyaran ba to ai wannan ba ƙari ba ne assalamu alaika ko assalamu ala nabiyyi shi ba wannan dan kace assalamu alaika ba wai dai kai ba wato da a ce za ka ce assalamu ala nabiyyi da yafi amma dan kace assalamu alaika din ba wai dai kai ba wannan da yake nibi wanda ai ba kuskure ba ne wanda yace a warware masa waɗannan ayoyin wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fa fasaqu fiha fa aqa alaiha alqawlu fa damarna tadmira da fadar Allah inna Allah la ya'muru bil fahsha ataquluna ala Allah ma la ta'lamun to na san wata kila zai ce a aya ta farko Allah yace idan muka nufi halaka alqarya sai umurci masu wadatar masu jin dadin cikinta su yi ta fasikanci a ciki fa hatta alaiha alqawlu sai maganar mu ta azaba ta cancanta akan su fadan barna tadmira muhalakat da su halakarwa ta gaba daya da ayar gaba ta ce inna allaha la ya'muru bil fasha ubangiji baya umarni da fasha al fasha can kuma an ce amarna mutrafiya fa fasaku to da ka ji bayanin da dai na baya da ba za ka rubuto ba sani ba ko ka rubuto kafin yi bayanin ko kuma nayi bayanin baka gane ba mun ce akwai al'amuru al-kauni al-qadari akwai kuma al'amuru shar'i addini al'amuru al-kauni al-qadari shine abinda ubangiji ya umarci faruwarsa ba lalle ya zama mai kyau bane ma'ana ba lalle ya zama shari'a bace ba lalle ya zama addini bane ba lalle ya zama wani abu da Allah ya yarda da shi ya amince da shi ba amma ya umarci faruwarsa yana cikin kun fa yakun din da ubangiji ya so inna ma amruna idza ma amru idza arada shay'an an yaqula lahu kun fa yakun yana cikin wannan amr din wannan amr mai kauni kamar kafircin Abu Jahl Abu Jahl ya kafirta kuma abin ya tabbata shin ya kafirta bisa yafi karfin ubangiji ne a'a da haka da amrin ubangiji kauni alqadari ya fa abin da yana cikin amruna da ubangiji ya fada to amma wannan amr ne shar'i a amr ne kauni alqadari ba a hujja da shi kamar yadda ka san idan an kama barawo yayi sata dubu ga shaidu sun tabbata ko yayi itirafi kan yayi sata abinda ya sata ya kai nisabi to babu ko maganar ya ce Allah ne ya kaddara masa don haka a kyale shi a masaran gobe a yafe masa ba zai kara ba yadda ya kaddara masa satar to haka kuma ya ce a yanke masa hannu don haka shi ba wannan kaddara Allah ce sai ya rungume ta za a yanke masa hannu to ba a dole ta bambance tsakanin al'amrul kauni alqadari wanda ba lalle ne ya zama mahbubullahi ba lalle ya zama addinullahi ba lalle ya zama shar'ullahi ba ya iya zama shar'ullahi wa dinullah ya iya zama kuma ba shar'ullahi ba dinullahi ba wala yarza li ibadihi al-kufr ubangiji baya yarje wa bayinsa kafirci duk da cewa kafircin nan ba zai wakana ba sai da mashiyar Allah da kudararsa da qaba'insa to amma bai yarje musu wannan din ba zaka aya ta farko tana magana akan al-amrullahi al-kauni al-qadari aya ta biyu inna allaha la ya'muru bil fahsha wana al'amru ad-dini ake nufi ash-shar'i saboda haka bambance tsakanin irada shar'iyya da irada kauniyya al-qada'u ash-shar'i al-qada'u ash-shar'i al-qada'u al-kauni al-qadari wanda yana daga cikin muhimman abubuwa wanda ya ja wasu da dama sun halaka wajen daukan cewa duk abin da suka yi kawai Allah ne ya kaddara musu don haka su ba sa jin mata damuwa inda ubangiji ya so da ba su yi haka ba wannan aqida ce ta mushrikai ba aqida ce ta mu'minai ba law sha Allah ma ashrafna to sannan wannan yake cewa a yau a juma'a kai addu'a kace ya ubangiji ka ji kanmu da ta hanyar wato ka dubi da ce ka dubi yara kanana daga labaitattu da salihan cikin mu shine ce wannan ba tawassuli ne da zati ba ba shi bane tawassuli da zati kamar yadda yazo cikin hadisi inda ma turhamuna bi du'a'ikum turhamuna bi du'a'ikum wato akwai abinda zai ubangiji zai rubuta wakalarsa ga dukkan mai aiki iri kaza amma saboda wasu mutanen kirki sai ubangiji saboda wannan mutanen kirki sai ya gade su sai ya rabu da ku bai saukar muku da wannan ba wannan shine abinda ake nufi wa ubangiji ya san a cikin mu nan ne akwai mutanen kirki akwai salihai akwai kadada wanda ba su ji ba su gani ba la ta la ta atina bi rafa ala sufaha sufaha minna kada ka kama mu da abinda wasu jahilai daga cikin mu suka aikata wannan shine abinda ake nufi amma ba ta wasu da zati dan darajar wani dan alfarmarsa wanda aikin sa ne alfarmarsa ce kake roƙon Allah da ita amma ka ce ubangiji ya kyale ku saboda wato kai ya saukar da azaba ta gaba daya wacce za ta hada da wasu wanda abun bai shafa ba ubangiji ya muku dudufi ya muku rangabi wannan yana karkashin fadar sa inna ma turhamuna bi du'a'ikum wannan yana neman addu'a gurin ɗan uwa cewa kun tabbatar da mahaifinsa asibiti yana neman
sai a kira addu'a Allah ya bashi lafiya sannan kuma ya cewa wata babar su ta rasu jiya kuma sai ta addu'a Allah ya gafarta mata Allah ya taimaka su waɗanda suka riga mu gidan gaskiya Allah ya gafarta musu ya taimu waɗanda suke da rai kuma ko mu da muke da rai Allah ya karbi rayukan mu bisa ga imani da tashe mu cikin mutanen kirki wanda ba su da lafiya Allah ya ba su lafiya sallallahu alaihi wasallam ala nabiyyina